بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا ترمي نبينا وانا مدل في نامو من قمع كتاب وتلقين ذا فهم الورا أجل نخوة الفكر لا الحافظ العلامة أحمد ابن علي ابن حجر على الصلاني زامو muna cikin inda malamin ya magana cewa waziyatu rawiha maqbula ziyara na fiqa waziyatu rawiha maqbula ma lam taqa munafiyatan liman huwa awthaq fa in qulifa bi arzaha fa ar-rajih al-mahfuz wa muqabiluhu ash-shadh wa ba'd ba'thi fa ar-rajih al-ma'ruf wa muqabiluhu al-munkar. Mun fara magana akan ziyara da ake samu kari da ake samu amintacce yazo amintacce anan muna magana amintacce wanda yake ana karbar riwayar sa ko da saduk ne. Mun faɗi cewa ba sharadi ne da cewa idan rawi ya kawo ƙari dole ya zama fiqa ba ko saduk ne, wannan ana iya karban ƙarin sa. In kun duba cikin sunan salatin nabi na shakul albani, wannan ba ina cewa ba bai tafi akan wannan ƙa'idar ba, ya tafi akan wannan ƙa'idar, amma akwai wani bigire inda yazo hadisin da Muhammad ibn Safwan al-Maghazi wasiyar ya kawo wani ƙari, hadisin Abdullahi dan Mas'ud da sallallahu alaihi wasallam tahiyya, to shi sai ya kawo ƙarin cewa idan a raka'an farko ne mutum ya tsaya kawai tsoron tahiyya da kawai ya ƙara sai ta annabi kuma wannan shine muktaba na wannan hadisin. Sai Shafi Albani ke cewa shi yana ganin kamar ya saba ma wato amintattu. Amma Muhammad ibn Safwan shi kansa fiqa ne, yana da hadisai da dama wanda shi kansa ya tafarrada bi'a, saboda ka kwanfara ilimi da yake da shi. Wannan ba zai yiwu a ce saboda wannan ba za a ke karɓar wannan ƙari ɗin ba, saboda haka ziyara na ƙasar Saduk sai dai kawai wani lokaci ana ƙin karɓar ziyadan ne idan wani ya je ya tuba ma kansa abinda bai iya tuba ma kansa ba. Saboda malamai suna cewa la ahtamilu hadha min hadha ar-rawi fa'aina al-fulan wa fulan, sai ni ba zan iya karɓar wannan ruwa ba, zan iya jure ma karɓar wannan ruwayan ba daga wannan wane, shi kaɗai aje yana faɗan wannan maganar shi ta ba ga shi rangaranga ne, ina wane. Wani lokaci kuma ana karɓa, wani lokaci za ka ga malaman sun karɓa ma wurin wasu daga ciki wanda aka san cewa su sun ji ilimi sosai, kamar ruwayar Bunka da Nakir, ko za ku tuna mun faɗi cewa ko Annabi ko abin yi da ba na manta, mun faɗi cewa ruwaya cewa mun ka zanke da sunayensu, ruwaya ce wacce take wasu daga cikin malamai sun ga akwai shirya da tafarrud sosai. Dama dai wannan dai ya fi zuwa babin tafarrud, amma shi ma za mu iya ɗaukar misali a madadin Shafi'i. Akwai Muhammad ibn Amr ibn Alqama al-Madani Hassan al-Hadith, shi ya rawaito wannan ruwaya da ya faɗi cewa mun ka zanke da sunansu a haka, wasu daga cikin malamai ba su karɓa ba, wasu daga cikin malamai ba sun karɓa. To haka da shi ma ɓangaren Shaz aka samu wani lokaci ziyadu fiqa afwan, aka samu wani kaga ya zo da wata jumla wacce take malamai ke kanta ma karin karɓanta, to idan an duba an ga abuntacce ne, misali a ce wannan haza imam bai ba shi imamun ne fiqa ma'mun, to wannan ya kawo nuna karɓa, saboda abinda malamai suka tafi a kan shi na cewa a ziyada mai fiqa bi ma'ana hadithin tafarrada ne, hadithin ƙari da fiqa ya zama kamar ya gaya maka ya zo maka wani sabon hadisi ne da baka sani da shi ba, yace maka hadisin da ko kuma dole ka karba. Haramun ne bid'a ce tsabagen ta wani abu da ce ka maka hadisi kai baka da wani abu da zaka tokar hadisi ka ce ka maka da ba, wani kan mali ka maka a dole wajibin ka shi ka karba. Kun gane maganar? Wannan ita kanta aqida ce ta kama gabata duka, mutum ya kawo amintacce ne mai gaskiya ne, yanzu ya ce maka manzon Allah ya ce maka kaza, Mu'adh ya ce maka manzon Allah ya ce kaza, sai ka zo kana cewa kai ba kai Mu'adh, to ya zo ne kan yi lokacin ba fara manzon Allah ma yake dare, to kaza da zaka tsaya kana wannan halakacce ne ce wannan. To shi ma haka a cikin marwayata, idan ya kawo maka hadisi ya kawo ƙari, wallahi kaji Ibn al-Mundhir yana yawan faɗan wannan a cikin littafin sa, ibara ta fi kyau akan fasara wajen ta'arifi na ko dai da ake karɓar ziyarar fiqa. Yace fa kullu hadithin jaa thiqa bi ziyada fa huwa bi ma'na hadithin tafarrada bi, wannan kusan wannan shine ma'anar abin da ya faɗa, in ya kawo to ne kamar ba to ya ba da wani hadisi ne da ya tafar da su sai a karba, sai dai idan akwai wasu abubuwan dalilai kuma da ya sa ake ganin kamar bai hadace hadisin daidai ba. Mun kawo misalin hadisin a ce hadisin Anas bin Malik da yake ce a sahih cewa sahabbai sukan yi bacci, idan suka yi bacci sai su tashi kuma su yi sallah ba tare da sai a yi ba. Akwai ɗan kare-kare da aka samu, wasu ce ba a kwanciya, muka ce a akwai dai wanda suka kawo kwanciya su ba a mutum ne kuma da sauransu da sauransu. Yau abin da za mu tattauna, ina ne shi ne abin da muka ce za mu tattauna, shi ne yadda ake samun ƙari a matsayi, kun ga wannan ƙari ne a matsayi. Wancan hadisin cewa ya faɗi runa, wannan ƙari ne a matsayi da ana ke kawo cewa sabon zana suna yin bacci suna ma shingiɗa. A cikin sakon da yake yin Allah a cikin sakon da baya yin Allah, in baccin shi ya yi nauyi sai Allah ko yake da nauyi ko sai yake a lura. To wannan ƙari ne a matsayi. To kuma ana iya samun kuma ƙari kuma a isnadi, shi ma wannan ziyara ce mun taka. Ƙari a isnadi shi ne hadisi la nikaha illa bi wali, babu aure sai da wali. Wanda ke rubuta wannan ruwayar shi ne Abu Ishaq as-Sabiri, Amr ibn Abdullah, Abu Ishaq as-Sabiri al-Kufi yake rubuta shi daga Abu Burda. Abu Burda dan gidan Abu Musa al-Ash'ari, daga Abu Musa al-Ash'ari cewa manzo Allah ya ce la nikaha illa bi wali. To wannan ƙarin Abu Musa, wannan ƙarin Abu Musa wanda aka rubuta aka samu sun rubuto da wannan ƙarin Abu Musa saboda aka suka wasa da isnadin. Kaga in ka ce Abu Burda ya ce manzo Allah ya faɗa, kaga hadisi ne mai mursal. To wannan shi ne galibin abinda aka saba sani irin su Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki da Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri suke ruwaitowa daga Abu Musa as-Sabiri daga Abu Burda yace manzon Allah ya ce la nikaha illa bi wali. Wannan shi ne abinda galibin manyan malamai suka ruwaitowa a haka a matsayin mursal. An fahimci? An fahimta? Abu Ishaq as-Sabiri wanda suka fi halaka ilimin sa sosai, wanda malamai suka ce hadisin sa ya fi inganci babu kamar Shu'ba da Sufyan al-Thawri. So sai aka samu wasu daga cikin malamai almajiran Abu Ishaq as-Sabiri, daga ciki akwai ɗansa Isa ibn Abi Ishaq as-Sabiri, shi kuma ya da ɗan rauni ruwa gani ba, shi ɗan ruwa da ake daga uban. To shi wasu wanda suka bi albarkacin makaranta daga wani yasa su sun fi shi haddace katon uba, abu da mai sauki ya yi don kana don ba haifinka malami ne ai ba shi ne inda kai za ka fi kowa sanin katon shi ba. Da akwai Isa mahaifin Isra'il, a afwan ammun Isra'il, akwai Isa ibn Abi Ishaq as-Sabiri da shi da Sharik ibn Abi Abdullah ibn Abi Abdullah an-Nakhai ibn Abdullah an-Nakhai, shi ma wanda tsara su al-Thawri ne, sai suka ruwaito da ƙarin Abu Musa al-Ash'ari. In ka kawo Abu Musa al-Ash'ari yanzu an ƙara wa kenan, an ƙara sahabi hadisi zama sai ke da ba ya zama mursal min aqsami al-hadith al-da'if. To yanzu da aka ƙara Abu Musa al-Ash'ari cewa ya ce Abu da ya ji daga babansa Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari, yanzu kaga ya zama abuntacce, ya zama wato isnadi mawsul, ya sadadin isnadi. To wannan ƙarin za a karɓe shi ko ba za a karɓe shi ba? Za a karɓi wannan ƙarin ba, wannan shi ne ƙari a isnadi. To wasu daga cikin malamai sun karɓa, sun ce saboda shi Isa ibn Abi Ishaq as-Sabiri da Sharikun Nakhai su waɗannan sun ji shi ne shi ma lokacin da yake gari a garin sa Abu Ishaq as-Sabiri. Abu Ishaq as-Sabiri ya samu ɗan tagayyur kaɗan, canji kaɗan, ba wai ifilali ya samu ba, ya samu ɗan tagayyur bi akhara, ya samu ɗan canji kaɗan ne, ta yanda wato abubuwan tsufa zaman zai hawa bahawa sai an hau da shi, in za a mishi in zai je daga nan zuwa fahimci sai wani ya mishi jagora. Amma da hankalinsa kusa na samun wani aiki, da hankalinsa shi Isra'il shi ne Ukaza shi ne kwaginan babansa kakansa, amma dai ba wai dan bira ba da hadisan ba ba daidai ba, duk da kuma Allah samu wasu wurare ya dan manta kuma mutu tsoho shekara da 50 yana ba da hadisi, shekara 2-3 karshen rayuwarsa kuma aka biya dan kurakurai kaɗan, wannan haika ga ya jawo da kalbara ko ya tsallake gada. To shi Isa ɗansa da Sharik sun saurari hadisin sa lokacin da yake gari a garaƙinsa. To sai aka samu wasu musubta ba su rubuta ruwaya sun ƙara Abu Musa din, su suka ƙara shi ne kamar jikan sa Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabiri, kaga ya dace da ambinsa da shi da kuma Abu Awana, ana gani kuma a wariya mai gaba lafiya yawa ko da sai Abu Awana shi ba, Abu Awana sunansa Warqa ibn Kulayb ibn Umar al-Yashkuri, da su Zuhair ibn Muawiya Abu Qaitaba da sauransu duka wanda sun saurari Abu Zaka Sabi'i ne bayan wato lokacin da ya samu dan canzawa kadan. To idan ka hada ruwayar Isra'il ibn Yunus shi tasa da kuma ruwayar Isa ibn Abi Sa'd da Sharikun Naqi sai ka ga wasu da cewa duk kaga wannan ruwaya ce min fiqa bal min fiqat daga Abu Tattu da ba shi Abu Zaka Sabi'i ba ana da cewa wai ya suka kuce ne baki daya ba suka kuce wanda ya dan kadan ne. Kadan ne kawai dan canji ya samu da haka suka shi to aka dauki hadisin ba abin tabbas Abu Dawud ne daga Abu Musa al-Ashari sai kuma wannan ruwaya ce min fiqa yajibu qabuluha yajibu qabulu hadhihi ziyada an fahimci me aka yi a wannan hadisin. Sufyan al-Thawri Shu'ba da sauran manya almajiran Abu Isa al-Sabi'i suka rawaito la nikaha illa bi waliyyi ta hanyar malam Musa Abu Isa al-Sabi'i daga Abu Buda daga manzon Allah bai faɗi sahabin ba. Sai aka samu wasu mutane guda uku na farko guda biyu suna da ɗan rauni amma dai sun ji hadisin sa ne kuma lokacin da ke garari a garau shine ɗansa Isa ibn Abi Isa al-Sabi'i da kuma Sharikun Naqi shi kuma da rauni. Sannan kuma bayan ya samu suka kucewa akwai ɗansa Isra'il ibn Yunus ibn Abi Isa al-Sabi'i shi ma ya rawaito kaga su zama su uku. To suka ce to wannan ziyara ta mintika na ka karba an fahimta ko? To wannan shine wannan wato misali na ziyara mintika a cikin isnadi ana iya samu a isnadi ana iya samu shi kuma a matan Imam al-Bukhari da sauran malamai da yawa sun tabbatar da shi wannan kari din. To sai malai ya ce mu shiga na gaba ya ce fa in qulifa idan aka saba masa wato shi fika din wani fika ya saba masa shi fika din amma kuma shi ma wanda ya saba masa shi ma amtaci ne shine fa in qulifa to farrajihu wanda daga bayan an yi bincike malaman hadisi suka yi bincike suka gano ga ruwayan daidai ga ruwayan kuskure to daidai din wanda ta fice mafi rinjayiyar ruwaya din to ita ce al-mahfuz wanda aka hada shi daidai wa muqabiluhu muqabilan haka kuma shine al-shahu wanda yake baraburbiyar ruwaya wannan abin da yake magana shine wani abin da ce zai rawaito ruwaya wacce take ya zo da wani ƙari wanda ke ƙarin na ya sa wa mutattu ba zuro nan ƙarin ba to sai a tsaya a duba dan in aka fahimci cewa wannan kuskure kawai yayi to su ruwayatul jama'a ko ruwayatul ahfadh minhu wanda ya ruwaito wanda ya bishi fahimtar wannan hadisin duka wani misali allati bin sa'ad ko kuma al-auza'i su ruwaito hadisi daga zuhuri kusa zuhuri yana da ɗalibai ne wato kashi-kashi kuma ko ƙarfi-ƙarfi ne wanda suke sauraron sa to sai aka samu sa al-auza'i su da ibn sa'd suka rawaito ruwaya daga zuhuri daga cikin su sai aka samu su ta manyan almajiran zuhuri irin su Ma'mar irin su Malik irin su Uqayd irin su Shu'ayb to wannan kaga sai a ce a kai wannan ba za a karba ba didda layl ibn sa'd didda al-auza'i diga ne walakinahu qad qulifa fi hadhihi ar-riwaya to farrajihu wanda yafi inganci ne shi riwaya jama'a ne take al-mahfuz shi kuma yanzu Allah ya sa da yanzu riwaya bara gurbiya daga az-zuhri ta cikin riwaya wannan riwaya ash-shaf an fahimta wannan shine abinda Ibn Hajar ya tabbatar da malaman hadisi akan ma'anar shaf shine mukhalafa na fiqh sabawa na abuntacci amma wannan ba shine abin da yake a maganar malamai ba na farko maganar malamai da sha da muka da abu ne kana iya ganin mukhalafa ta fiqa ce munkar kana iya ganin mukhalafa kuma ta wato da'if a ce sha wannan wajen malamai wata kila gaba muka zo za mu sake tattaunawa nan da mu tsaya mu dace yanzu mu kawo misalai da muke kawo wannan ziyara na amintacce ƙari da amintacce zai zo da shi amma kuma sai kaga ba za a kaɗi wannan ƙarin ba misalin da wataƙila za mu kawo shi ne hadisin dudaidainin nan da suke da sahabi to kaga akwai ruwaya da Hammad ibn Zaid ya zo da shi wanda ya sa'a wa jama'a baki ɗaya inda ake cewa kabbara thumma kabbara wa hajara za ku tuna wannan ruwayar yace Allahu akbar, ya kuma ce Allahu akbar, sannan sai su jira. Wannan ruwayar da yazo da ita a haka ƙari da yazo da a matani kenan. To wannan malamai suka ce wannan shi ya saba manyan malamai da suka ruwaito wannan hadisin, ba haka suka faɗa ba. Wannan ɗaya daga cikin misalai kenan. Sannan kuma banda shi, ko mu zai akan wani misali tunda yanayin lokaci balaliya ya banmu ba. Malamai da yawa suna cewa wannan kuskure ya samu shi Muhammad ibn Zaid da ya zo da wannan lafazin, a haka ce kabbara thumma kabbara wa sajada. Kaga ai kabbara nawa kenan? To kaga wannan suka ce wannan kuskure ya samu, zamiya ya samu, ba haka abin ya faru ba. Ba haka abin ya faru ba. Wannan ziyara kenan a matani, wanda ke ziyara ce shadda. Akwai ziyara a isnadi. Ziyara isnadi shi ne ruwayar Imam Tirmidhi an-Nasa'i, hadisin Ibn Uyayna daga Amr bin Dinar daga Ausaja daga Ibn Abbas, cewa wani mutum ya rasu bai bar wato wanda za su gaje shi ba. Kaja ana mai wannan mai da'awa ta illa maula ataqahu, sai wani wanda ke farzan bawa su da enter kaja ana mira ta maula, sai ya ba shi gadan wannan bawan Allah da. To wannan galibi ruwayan da aka samu haka ake wato ruwayan mursala ba da isnadi ba. To amma sai aka samu wasu daga cikin malamai, Ibn Uyayna sai ya zo da isnadi ya wasali ya faɗi shi wato sahabi da. Yadda shi ba shi dai ya kawo ba, Ibn Junayd shi ma ce sanan Abida da ya zo da ruwayar ta hanyar Hammad Ibn Salama daga Amr bin Dinar. Imam an-Nasa'i shi ma ya fita ta hanyar Ibn Junayd. Sadaka su akwai Ibn Uyayna ba shi ya tabbatar shi ma ya samu mutaba'a a wannan ruwayar. Wani lokaci sai ga kamar a dan kalluna ne, ko dai mu wuce waɗannan abubuwa a haƙura. Ba, zafi ne ko? Ina mun ba galibi abin da nake so shine abin a gane wani abu ba tsaya a yi tattauna. Sai mu fefe shi mu gani. Ya fi galibi tunda ba rubutu muke ba. Sai ku faɗi abin da muku gane ba ni ko sai muku bayani. Kaga Ibn Uyayna haka dai shi ya kawo isnadin wannan hadisi daga Ausa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisin da na kawo. Ga shi aka samu Muhammad ibn Zaid shi ma har ila yau ne. Sai rawaito daga Amr bin Dinar daga Ausaja bai ambaci Abdullahi ibn Abbas ba, amma sai hadisi mursali. Amma Ibn Uyayna da tashi sai kawo hadisin Ausaja sai kara daga Abdullahi ibn Abbas. Haka hadisi ya zama mausul kenan. To shi Ibn Uyayna ba shi kadai kawo hadisin ba, akwai da suka mashi mutaba'a, Hammad ibn Salama ya mashi mutaba'a, Ibn Jurayj ya mashi mutaba'a. Saboda haka shi ne in ka je ka duba za ka ga Abu Hatim ya ce al-mahfuz hadith Ibn Uyayna, hadisin da aka fi tabbata a yadda cewa daidai. Kaga wanne ne shahadu kuma? Hammad ibn Zaid da ya ce babu Abdullahi ibn Abbas wannan shahadu ne kenan. Wannan misali ne da na kawo shi a cikin wato isnadi. Yadda shi babu Hammad ibn Zaid kuma akwai Rafa ibn Qasim da yake da ya mashi mutaba'a. To amma dai wannan in ka hada abinda wani malaman hadisi shi ne wani lokaci shi Ausaja din shi ne yake ruwaito hadisin ta fuska guda biyu. Wani lokaci in ya yi nishaɗantu sai ya shafa da isnadin, wani lokaci kuma sai ya tankwashe isnadin sai ya lankwashe. Wannan shi ne abinda za ka fitar da shi a irin wannan. Daga cikin misalin hadisin sha a isnadi shi ne hadisin da Imam Malik ya ruwaito daga Zuhuri, daga Urwa, daga Amra. Na ga da ina cewa Amra, amma Amra ne malamu Dr. Kabir Asgar mutane ya ji karatuna ta ce da ko idan sake dubawa in gani, ina dubawa kuma na ga cewa Amra bai fatihi almim wannan ba daidai ne ba, sai da ce Amra ba za ka katu ba daukan diskin da daidai ko biya jaya a duba. Ya ce an Urwa an Amra an Aisha cewa maza Allah idan ya yi shirin itikafi yudni ra'asahu fa urjilahu, yana matso da kansa waje na sai in taje masa yana cikin halin itikafi. To Imam Malik shi haka ya rawaito hadisi daga Zuhri, daga Urwa ibn Zubair, daga Aisha daga Amra afwan rajimatu Aisha, daga Aisha, daga manzala hadisi ya cika. To kai Uqayl ibn Khalid babban almajiri Zuhri ne shi ma wanda Yunus ibn Yazid al-Aili da Al-Layth ibn Sa'd suka rawaito riwayar daga Zuhri, daga Urwa, da Amara, daga Aisha. Kun ga hadisin sun so hadisin daga Urwa, daga Aisha kai tsaye. Shi kuma ya rawaitowa daga Urwa, daga Amra daga Aisha su ko suka ce Urwa daga Aisha Amra daga Aisha su bi duka to malamai da yawa suka ce ruwayan waɗannan mutane su ya fi tabbata akan ruwayan Malik aduwa ga Malik Malik ai alakacin tabbata tun mutane akan azumi amma saboda yanzu Uqayl ibn Khalid bil adad wannan kaga an ba karɓi ruwayan Malik saboda wasu sun fi shi ajadi Uqayl ibn Khalid Yunus ibn Zaid al-Aili da kuma Alad ibn Sa'ad kuma ana cewa Ibn Jurayj ma ya musu mutaba'a cewa Ibn Jurayj babban malami ne abinda ke rawaito daga Az-Zuhri Az-Zubairi babban malami ne dan kasan Sham shi ma hadisin sa bata gana hadisin Malik ba wajen tabbata game da Zuhri Al-Auza'i Ma'mar Ziyad ibn Sa'ad da kuma Ibn Akhi Zuhri duka suna rawaito hadisin amma ba ta hanyar Zuhri ba suna rawaito hadisin ta hanyar Abdurrahman ibn Umar da Muhammad ibn Abi Sufyan da Sufyan ibn Huzayfa wannan duka sun musu mutaba'a ne suna rawaito hadisin daga Az-Zuhri afwa haka ne ba ta hanyar Zuhri suke rawaitowa daga Urwa daga Aisha ba su faɗi Amra ba to kaga wannan idan zaka yi rinjayarwa wanne yake fuka mata ya mu tabbata kenan ruwayar jama'a Malik ta ce daga Urwa daga Amra daga Aisha wato bai ji hadisin daga Aisha kai tsaye ba wanda abinda aljada shi ne ji hadisin daga Aisha kai tsaye abinda muka saba kenan amma sai aka samu a wannan gaba Malik ya ce daga Amra ce daga Aisha wannan shi ne jada sai su kuma Allah suka ce a Urwa daga Aisha sannan kuma Amra daga Aisha shi ne aka ce to wanda suka rawaito ne akwai Yunus ibn Zaid al-Aili akwai Uqayl ibn Khalid akwai Alad ibn Sa'ad sannan kuma banda su akwai manyan almajiran Imam Zuhri ibn Jurayj Az-Zubairi al-Auza'i Ma'mar ibn Rashid al-Yamani Ziyad ibn Sa'ad ibn Akhi Zuhri Abdurrahman ibn Umar Muhammad ibn Abi Sufyan wannan Sufyan ibn Husayn wannan kuma rana yani waɗannan na ƙasashen da na faɗa su Husayn ibn Husayn duka su daga Zuhri daga Aisha shi yasa shi a dara kuma ya zo wurin sai ya ce wa yushribu annal qawla qawluhum ce abinda ya fi kamata ya zama shine maganarsu ta ce daidai da kasata adadi mutum da yawan adadin su wattifaqi ma ala khilafi zalika da kuma ittifaqi da suka aka sabani da Malik ya rubuta to kaga wannan an ci karbar ruwayar Malik ne saboda cewa kaga wannan ba zai tasiri da inganci ba to galibin hadisan Bukhari ko Muslim kaje ana nakali kan su to akan irin wannan ake nakali Malik da ya rubuta ai wannan bai ta kudin inganci islamin kawai cewa aka yi shi da yace daga Urwa daga Aisha daga Amra aka ce a mutane fa cewa suke daga Urwa da Amra daga Aisha wannan shi suke ta tuma ga ruwan mali ta wannan bangaren ba ta hashi hadisin ba ta bangaren ba ta shadda an fahimta ko a cikin isnadi wannan bangaren isnadi ce na'am matsala hadisi asna da yawa wannan
shi wannan kamar shi isnadi kamar wannan
wanda yake mutum ya zo gari shi a bazai sha?
Eh a shi wannan Amra ne. Eh. Shi ma Imam Malik.
Da yake cewa matsala yana yi itikafi sai ya fito da kansa sai ta taje masa. Wannan shi ne matsalar hadisi. Matan ɗaya ne. Ai ba shi da wani galibi in fita ana magana kan hadisai ingantattu irin su na Musa da su Bukhari da Muslim ghayr matmu an sahiha. Ba za ka tunkuɗe wasu ingancin asalin hadisin ba kawai dai ana magana je hadisin na wani ne ba na wani ba ko kaza ko kaza ko kaza wannan kuma kalale cewa ne na mutakasi suna in ka ga suna magana su duka tsaya kai ba mutakasi ba ka tsaya ka saurare su kawai kai alhamdulillah ta wuce abinka mala sai ce fa in khulifa farrad bi arzaha farrajul al-mafhum wa muqabilu ashad wa ma ba'di idan mutun ya saba da ya saba kuma ga rauni da ba shi ne rauni kuma sai saba kuma to farrajihu abin da hadisi ne ya fi tabbata shine al-ma'ruf wa muqabiluhu al-munkar muqabilin shine kuma munkari wannan kamar da na faɗa Ibn Hajar shine yayi taksisin ash-shadh bi mukhalafati ath-thiqa ya kuma yayi taksisin al-munkar bi mukhalafati ad-da'if gaskiya wannan shine kusan yayi wannan amma in ka duba manganun manyan malamai za ka ga suna amfani da shaz da munkar shaz ma bai cika ma zuwa bakin sau sun faɗan munkar kan magalibi za ka suna amfani da shi ne akan abin da Ibn Hajar na ɗauko wannan maganar ya ɗauko ne daga wata ibara guda ɗaya da ya gani a fahimta ta daga ibara Abu Hatim Ar-Razi da ya kawo wani hadisin Hausa Jannan dai daga Abdullahi ibn Abbas sai ce al-mahfuzu hadithu Ibn Uyayla al-mahfuzu amma bai ya sawa ba ba a mutarci ba ne sai ce al-mahfuz muqabil mene ash-shad to kaga sai ce kaga mukhalafa da fiqa shine Hamar bin Zaid ya zama shine shad shi al-Ibn Hajar daga nan ne ya dauko wannan shi kuma magana kuma shi ma magana munkar shi ma ya dauka ne daga maganar Abu Hatim ar-Razi hadisin Khubayb hadisi ne wanda Ibn Abi Hatim ar-Razi ya tarshi a cikin ilal da shi Ibn Adi a cikin al-Kamil al-Tabari a cikin al-Kabir hadisin Khubayb ibn Habib dan uwa Hamza ibn Habib az-Zayyat daga Abu Ishaqa daga al-Aizar ibn Furayd daga Abdullah ibn Abbas cewa mana kama salata wa ata zakata wa hajjal baita wa sama wa qara dhaifa dakhala al-janna anji mata nan hadisin to shi ga Khubayb da'if ne abinda aka fi sa aka sani wannan hadisin daga Abu Ishaq sari magana ce mauqufa ala Ibn Abbas ba ga shi manzo Allah ba wannan shine abinda manyan abinda suka ruwato shi ko sai kara Abdullahi dan Abbas to kuma da ba shi da shi ne rauni ne to kaga wannan mukhalafa ce to da kaga cewa wannan hadisi ne munkar shi yasa Abu Zur'a a ce yake cewa hadha hadithun munkar inma huwa ala Ibn Abbas mauqufan kun ji abinda ya faɗa in hadha hadithun munkar inma huwa ali ibn abbas mawqufan to haka to daga nan ibn hajar al-asqalani yana ku fatawar cewa ash-shadh yi taqsisu da mukhalafa na fiqa da kuma al-munkar kace mukhalafa ta na abai amma kamar da na faɗa al-mu'tamad aw jamma da mutaqaddimun dai a yanzu dai kaka ayyuba abuwa ibnu hajar tunda shi babban malami da yazo ya kawo wannan ra'ayin sai aka hakura da shi aka haka suke tafiya yau amma karka ji fata ka ji babu abu da yace sha ko munkar kace to kai dole sai dai wannan yana da babu aisa ba hujja ba dalili bane saboda wannan ba su lazumci wannan kaidar ba yawa sai dai galibi suka ce munkar suna da maganar hadisi da shi kuma sha kuma suna maganar shi rawi din karshen da an amman huwa awfaqa minhu kun ga mu iya kawo misali kuma har yanzu zamu iya kawo misali da sujudu sahwi magana cewa ana yin tahiyya a sujudu sahwi thumma sajada yasajida sujada thumma tashahhada thumma sallama ba wasu na cewa yin tahiyya ba ai wannan karin akwai Ash'ath ibn Abdul Malik al-Humrani shine ya kawo wannan karin ya sa amma manyan abutattu to kuma da ba shi Ash'ath ne kuma fi kala akwai yan magana kansa shi saduqu ne yake mu mutiya da rauni haka to shi yasa malami suka ce anan shi ma wannan ƙari ne zo da shi ƙari ne wacce take mai rauni to idan mun lura mun bangaren raunin sa sai mu ce hadisi ne munkar wannan hadisi ziyada munkara ce ƙarin kun mata shahada to ji hadisi ziyada munkara bi itibari ba'di Abdul Malik ibn Ash'ath ibn Abdul Malik al-Humrani باعتبار ضعفه فإن زيارته تكون منكرة انكم بك شيء كما باعتبار ما كان عليه السلف كما جاز لك أن تقول هذا حديث الشاذ وهذا حديث منكر وأن إطلاق يكون نيكي ولا ياي إن شاء الله هذا لك شيء لكن ماذا يزو وانا دوس أبوه وانا سمع الله أن تأتبع eh ba to barin ina ganin sai mu muka zo mu tashi wal fadl nisbi bari mu kara bayani kan wannan kawai sai mu dakata inda mun tambaya mun tina muka yi to amma tare da shida kai to ai ga tinda shirin nan kuwa za mu tsaya nan yayi 28 to wala umar kace ne to yayi azura ka hakura wala umar ba da wani to ta to mi magana akan mutu da magana dai kawai akan wannan shazu da munkar wannan ta'arifin da shi yake magana galibi idan ka ji sun ce sun fa amfani da lafazin al-munkar kamar da na faɗa saboda shazu zaka ji qalilun fi janbi isti'malihim li lafzi al-munkar al-ma'ruf wani lokaci aka iya cewa al-ma'ruf muqabil ash-shadh ba ya ce muqabil munkar shine al-ma'ruf ba to kuma kad yasta'miluna al-ma'ruf fi muqabil ash-shadh wa kad yasta'miluna al-mahfuz fi muqabil al-munkar saboda haka fal amru wasi' abun ayyuce yake wannan in ka gani ba za ka karkai tsammanin wannan misalin da zan kawo a nan dan ka fahimci abinda baka faɗa haka yake shine in ka je karwa du'a fa na al-qaili Imam Ahmad ake ruwaitowa lokacin da ya kawo hadisi na da Al-Hasan ibn Sawwar al-Bazawi yake ruwaitowa sai ce amma shaykhu fasiqa wa amma al-hadithu fa munkar to kaga in muka dauki tarihin Ibn Hajar yace mukhalafa na da'if shine shine munkar fa'ida sai Imam Ahmad yace wa amma al-hadithu fa shadh tunda shi wannan shaykhu yace fiqa yace fiqa kuma yace munkar to kaga wannan wato karka nazumta ba kanka saboda Al-Hasan ibn Sawwar muwaffaq Allah an waffaka shi to ina ganin wannan tunda dai karmu shiru shiga kuma wani abin da ba za mu yi karsawa ba inda da wanda yake da tambaya kawai sai mu dakata abin da aka samu kuma an samu insha Allah to ai ba haka zaka kalli abun ba shi cin karo ba wai shi dole cin karo a ta fuskan wato wajen tawfiki wajen abun ba wajen tawfiki wajen ma'ana ba shine kawai cin karo ba na farko daga cikin abin da sai dauka cin karo shine wannan ruwayar da an ake yayatawa ana rubuto ruwaya ne daga wani wanda yake muktir ne mai yawan bada hadisi da yawa kamar suna Maula Ibn Umar kamar su Qatada ibn Da'amat as-Sadusi kamar su Az-Zuhri to kai ali wani ga wani wanda yake shirin karanga da hadisi da dama ya tafi da wasu maganganu wanda shi su daliban nasu ma kamar kafi ne su ba ta fada wannan dalili ne mani ne da zai sa ka san karasa ko bai kawo kuwa ko da me shi sai dai wani kari da zai zo da shi wacce take kuma ta da wani tasiri amma dai ta tasiri a hukunci to wannan ba za su karba ba ba ka karba wannan ba kawai in kai dauki wannan kuka hawo da yawa wasu abubuwa da suke isi sani su ce abun yana da kyau a ta fada na fi shiga bayi ko na bayi ko na fitowa ne suka kara wani zikiri ne suke karawa ma daga ga ku zuwa doyi da ake ba Allah da waye da sauransu sun zaka ga suna ta kawowa suna ta sauci ina ba san ka kawo wanda yake inda kai kari ne tunda shi kari yake magana a bayi ne haka kashi an ka shiga matsayi ta to kashi ka sawa na malamai sun yi magana kan ingancin sa sun yi magana kan ingancin sa cewa wannan bai inganta ba shi ba shi sai malamai sun yi magana kan iyakar wafa naka wannan amma karin wannan shi malamai suna magana cewa wannan haka la sahih so irin wannan suna da yawa dan kawai kai kaga abun ka hada kai amma ne ya fice ka maka kirkira wani da wannan ishtiharin sa amma shi ruwaya ne ruwaya ba ta inganta ba to lokaci wannan karina ce ita kanta karina ce a ga duk sauran ruwai to ko wanda yake an san shi ne ba dukkan hadisai ne amma a dai kawai su ba sa fada kake fada kamar misali a ce sarki ne ya yi sansani a SAS ranar kaza ranar juma'a ma kuma mutane ma suka ringa mishi gaisuwa amma kai aka ji kana ta fada kai dan SAS kuma kai aka ji kai sai ta fadan kayanka ba ji wani to ai ranar ra'ayi da ba ko me ka kawo ko ka ce ya bari kyautar gida ne ko me ka kawo ribar ai da ba tunda ai ka kawo wani abin da kai ba za ka ci taban shi ba za ka karba ba dole to wannan sai daga cikin abubuwan da malamai ke dubawa wajen duk wani wanda yake ya zo da wani ruwaya ba da kuri biyar ba za su karba ba so ana lura da itibarar da yawa akwai karayin da yawa gaskiya a wannan na akwai wani kuma ta masha Allah abinda muka ji Allah ba mu lada abinda muka kusa Allah sallallahu alaihi wasallam وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته